Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A ƴan makonnin da suka gabata, mun kawo muku yadda a jamhuriyar Niger aka kama wata ƴar jarida mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafofin sadarwa, yayin da aka kaita kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar, wato Mamman Sani Isu Muhammadu. A wannan makon ta gurfana a gaban alkali, inda aka gudanar da shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar, wanda ke korafin ta yi masa ƙazafi bayan da ta rubuta a shafinta na Facebook cewa yana da hulɗa da wani ɗan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatan tsaron ƙasar. Ga wakilinmu Sule Mummuni Barma da ƙarin bayani.
Cikin yanayin nutsuwa da sakin jiki, ƴar jarida Samira Sabo ta bayyana a kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai a wannan rana ta 14 ga watan Yuli, inda aka fafata a tsakanin lauyan da ke kare ta da waɗanda ke kare ɓangaren Mamman Sani Isu Muhammadu mai zargi a wannan shari'a da aka gudanar a bainar jama'a, ciki har da mambobin ƙungiyar masu fafutuka ta hanyar blog. Mamudu Jibo Hamani na daga cikin su.
Nous sommes confiants, nous avons confiance en notre justice.
Yace mun yarda da shari'a, kuma muna da ƙwarin gwiwar samun nasara, domin muna da yakinin za a yi aiki da abin da doka ta yi tanadi.
Nous sommes optimistes que le droit sera dit.
A yayin wannan zama, lauyoyin da ke kare ɗan shugaban ƙasa sun buƙaci kotu ta kulle ƴar jaridar a kurkukun tsawon wata guda da mako guda, tare da biyan tara ta miliyan guda na sefa. Shawarar da nata lauyoyin ke ganin ba ta da kwari, ballantana a zartar da ita, domin a cewar su ba su ga wani laifi ba a abubuwan da Samira ta rubuta a shafinta na Facebook. Abdulkadir Nuhu shine mijin ƴar jarida Samira Sabo.
Abokan mu namu sun yi bada hujjojin su, sun bada su parce que normalement bai kamata ba a dar meta wajen ai wata guda. Mun san dai Niger dai mukulluncin kanmu mu'azu ƙasa ce da akwai justice, ƙasa ce da akwai shari'a, akwai demokrasiya. Me munanan dai gani abubuwan da ba haka ne suke daga zuwa ba, parce que abubuwan karamin abu ne bai kai da abin da bai kai bai kawo ba, shine ake ta shari'a biskin.
Ba'idin juna biyun da take da ita, ƴar jarida Samira Sabo na fama da wata rashin lafiya ta daban. Dalili kenan tun a ranakun farkon kulle ta a kurkuku, makusantanta suka buƙaci a bada belinta, sai dai hakar su bata cimma ruwa ba.
Document duka babu document da ba sa ba ki proof ke batar lahiya, mai mutanen aiki har yanzu sun ki yarda biska abu abun kama sempe politik, akwai siyasa mu buza mai cikin
harkokin. A ranar 28 ga watan Yulin da muke ciki ne, alkali zai bayyana hukuncin da zai yanke wa Samira Sabo, wace tun a jajibirin zaman shari'ar ta yau, kungiyar Amnesty International ta hanyar jami'ar ta a yankin Afirka ta yamma, Kine Fatim Diop, ta buƙaci a yi mata adalci a abinda ta kira bita da kullin siyasa da aka shirya a ƙarƙashin dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta, a matsayin wani ɓangare na hanyoyin da hukumomin Nijar suka ɓullo da su da nufin rufe bakin masu matsin lamba a badaƙalar kuɗaɗen makamai, kamar yadda a ƙarshen makon jiya abin ya faru da mawallafin jaridar Le Courrier Ali Sumana.
Kafara ya shayar da wajen mai maza ya zama dan jari.
makonnin ne cibiyar 'yan jarida ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani taro domin nazari akan matsalolin da ke haddasa tarrake wajen zartar da dokar da ta hana a kulle 'yan jarida akan aikinsu, yayin da a yanzu haka jama'ar kasar ke korafi akan wannan doka da gwamnatin kasar ta yi da nufin soma hukunta masu rubuce-rubucen batanci a kafofin sada zumunta. Sile Gareka.
A shekarar 2010 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dauki matakin kare 'yan jarida daga barazanar zuwa kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin jarida. To sai dai shekaru 10 bayan saka hannu akan wannan takarda, har yanzu ana fuskantar turjiya ganin yadda ake ci gaba da garkame 'yan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa mahukunta daɗi ba. Dalili kenan cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta shirya taro domin nazari akan wannan al'amari, in ji sakataranta mai kula da yaɗa labarai Suleiman Bra.
Kusan ita wannan doka ta fari, akwai wasu artikulika wanda ba mu bukan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi, ko kuma sun gane shi mai amma ba sa aiki da shi. Misali article na 66 shine ke cewa juju bai iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne. To kun ga tun da aka fara yau shekara 10 wannan article yake ana iya cewa ba a mutunta shi, kenan wannan matsala ce.
Wannan na faruwa ne wata guda kacal bayan da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta baiwa gwamnatin kasar izinin sauraron hirarrakin jama'a a waya ko yin kutse a kafafen sada zumunta.
Ga ya kamata a ce in dokokin in aka yi a dauki fannin dan jarida na daban, kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi dan jarida a san da cewa dan jarida ne bisa kan aikin shi ne, ba ya yi ba kamar wani activist ko wani lansallar tunda shi a cikin aikin shi da yake dan jarida ya da ka'idodi abin da ke cewa ethic dokoki da ethic shi da kenan shi ya san me yake.
Wata alkaliya da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam Madam Goje Gazibo Maimuna ce aka gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro abubuwan da waɗannan dokoki suka kunsa.
Ces textes sont faits par nous, les techniciens du droit.
Ta ce mu masanan doka mu muka tsara waɗannan dokoki waɗanda mafi yawancin lokuta ake dukan ku da su ko a bugi 'yan ƙasa da su. Dokar hukunta masu ɓatanci a kafafen sada zumunta tana ɗaya daga cikin dokoki mafi tsanani a Nijar, haka kuma tana daga cikin dokoki mafi sarƙaƙiya. Ƙwararru ne suka tsara ta, to amma yana da kyau a matsayinku na 'yan jarida ku iya bambanta waɗannan dokoki biyu. Halin ko in kula da mafi yawancin 'yan jarida ke nuna wa dokokin da suka shafi aikin jarida a nan cikin gida na daga cikin manyan dalilan da ke sanadin aika 'yan jarida gidan yari a nan Nijar, in ji editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa.
Da yake mutane ba su dokowa suna karantawa, ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa, sai daga baya bayan ka tashi kawai taka tobaraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza, kudiri kaza, sakin layi kaza na doka kaza. Yau da yake 'yan jarida sun samu dama su tattauna tsakaninsu tare da ƙwararri na abin da shahi harkar dokoki, wannan taro zai ba mutane dama su fahimci sosai menene wa'annan dokoki sun ga kumsa don su samu su kiyaye.
Shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka a Yamai wato Sule Mummuni Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Shugabaci yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya, kuma shine commander in chief, amma ce yana mamaki. To wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaban Buhari bai sani ba. A baba na ko wani makusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba, domin ya ce ya je Fadar Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne, sai ya ga abin da yake cikin labarin da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari, kamar misali.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sado mu da kowa a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da Buhari su ne matsalar gwamnatinsa ba shi Buhari ba. Sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawara na yau suke ganin sun taimaka wajen ƙarfafa zukatan wasu matasan arewacin Najeriya su shiga cikin sana'ar satar mutane. Ba da bayan haka gaskiya ne shi Buhari shugaban ƙasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba, kuma ina gaskiyar ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya ba ne. Duk wannan sa cikin abubuwan da za mu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi Nasura Ashiru Sharif, babban maduguna kungiyar matasan arewacin Najeriya, da kuma Barista Aliyu Abdullahi wanda yake wato wakiltar fadar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarin. To sai ku gyara zama mu ci gaba.
Wannan abu ne yake a Durban North West, arewa maso yamma. Banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kaman guda uku hudu, kuma a hankali za mu gane ba wai komai bane laifin shugaba Muhammadu Buhari. Na ɗaya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohinmu nan na arewa maso yamma su Katsina, Kano, Kaduna, Zamfara, wani abu ne reflection ne kamar madubi ne na al'umma dinmu, talauci, rashin aiki, duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane. Yanzu kuma mu muke da matsalar nan, bari in ga maka fa mu mutane, musamman mu mutanen arewa, mu muke da matsalar mu ne. Zan ga maka dalili. Yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri, gwamnati na tsakiya, federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population, na controlling in population, wato
kayyade
iyali, za mu ce addinin mu, culture in mu bai yadda da haka ba, za mu yaƙe su da duk abin da yake da shi. Malamai da su fitosu da magana cha, amma ba mu san mu ji gaskiya. Sai a ce maka Buhari yayi alƙawari zai create in zai kawo aiki miliyan 3 kowace shekara. Ina ayyukan? Wallahi an kawo aikin, amma ba sa gani. Kan dalili ne sa ba sa gani, saboda population inmu is growing, yana yaduwa fiye da yadda economy inmu ake fixing economy mu. Kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnati tarayya da gwamnati jihohi da gwamnatin kananan hukumomi duk tare ake raba, ba mai kallon su, ba mai musu question, ko ba a so a san dalili, ba a so a san ma cewa wasu manyan mu da shugabannin mu, musamman shugabannin mu na gargajiya, akwai hannayen su a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa. Suna tunzura abin saboda suna karuwa da rashin tsaron da yake faruwa. Wasu mun gansu an kama su. Gwamnan jihar Zamfara Matawalle, ai kaga ma ba jam'iyya ɗaya yake da shugaban Muhammadu Buhari, amma muna yaban abin da yake yi, kuma ya fito ya faɗa, ya san an gane sarakuna da hakimai da gacai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa. So amma in irin suna tsura suka tashi yin abin da za su yi, mun san civil society ne suke representing, yana da kyau muna jin daɗi su sa gwamnati kullum a kan toys inta, amma ya kamata su bude idanunsu sosai, kada su limited issue, su duba yaya gwamna fa, yaya sarki fa, yaya chairman.
Nasura na son kayi magana kan musamman kan abu guda biyu da tabo. Da farko ya ce shugaba Muhammadu Buhari yayi alƙawarin zai samu da ayyukan yi kuma an samar amma ku bai isa ba
saboda mutane sun na tayin yawa
dai kenan sannan abu na biyu kuma da ya taba haranzu shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a Najeriya misali inda ce za ku akaida mutane akaida jama'a kowane mutane ya fada ɗaya ko ɗari biyu kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a gurin kamar ko tana adawa da addini da sauransu me zaka ce akan waɗannan musamman biyun nan
to wannan jawaban da yi I'm sorry shi da tabbatar min cewa muna da matsala wato shugaba Buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi shi sa dole mu samu matsala irin wannan ai Buhari ya san da yawan al'umma kasar nan ya hau ya fito ya ce a bashi a wata 6 zai maganin harkar tsaro ya fada ko bai fada ba
ba zai ba ku ba da sai ya gane ji kana ji na lokacin zaben nan an akwai abu bai fada ba bai fada ba
akwai to shikenan to shikenan shikenan
mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfade su ba za ka ji su cop my covenant with Nigeria 100 days menene wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne ya ce zai yaki bari ka ji abin da shugaba Muhammadu Buhari ya dinga fada kullum gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku zai yaki rashin tsaro daya zai yaki cin hanci zai kuma dawo da tattalin arzikin kasa wannan guda uku ya fada amma bai kayyade lokaci ba
to abinda zamu yi da kai Malam Hassan ina buƙatar ku gidan rediyon Amurka zan kawo muku bidiyo inda yi wannan kalamai bidiyo ba wai takarda ba a bidiyon sa yana magana inda izan can wata 6 a bashi wata 6 kan harkar tsaro ana maganar mutane suna cikin musiba ta harkar tsaro kana zancan a zo a ce wai su daina haihuwa a wannan lokacin wani ai ba ai wani abu kake son kai magana ne wani tsawon lokaci wanda zai dauki wani lokaci kafin ka gina shi kuma kai amfani da shi abinda kake magana shine yanzu yanda zaka samu ka kwato rayuwar mutane ka kawo ka datse wannan abin da suke faruwa kuma da kake magana cewar akwai karamar hukuma akwai jiha bai musu magana ba ai tsaro a kaso 100 na maganar tsaro kaso 75 a wuyan shugaban kasa yake shi yake da izini yake da ikon magana kan su da soja da dan sanda da jami'an dan sanda na masu farin kaya gaba ɗayan su a gurin sa suke daukar umarni kuma shine komanda in ce so da kai sa ake magana kan su gwamnoni da kai da ni da sarakuna da kowa ai secondary ne mu ai mu namu abin yana da limit na yayin da zamu ba da shi shine musamman magana ce ta muhimmin abin da zamu bawa hada bawa jami'an tsaro hadin kai da ba su bayanai na sirri da zai taimake su su yi nasara da wa'ancan yan ta'adda abin da ku ka fai baka fahince ni ba da ne magana zancen cewar wannan rigimar ta America kar mu hada ta da ta Nigeria America kasa ce mai zaune da wani waje mai nisa kabila ba irin kabilar Iran bace ko irin kabilar da su mutanen Afghanistan suke ba kabilu ne wanda ba muna kallon mutun ya mana kutse ya shigo mana cikin kasar mu yana mana kaza da muna kallon yana mai da mu kamar karkashin mulkin mallakar sa muke ko wani abu saboda haka duk abin da kake tunani wani hadin kai da ya kamata al'umma su bawo waɗannan jami'an tsaron ba za su ba su ba kana fahimta abin da ke nufi shi yasa nake nuna maka ka gane bambancin waɗannan mu kuma yanzu IDN Nigeria duk wanda suke mana ɗan uwanmu ne da akwai alaka da sanayar son so da haka ai zamu fi son mu hada kai da jami'an tsaro da gwamnati da al'umma dan a kawo mana karshen wannan matsalar tsaron shi yasa nake nuna muku ya bakar ku hada shi da irin na America da mutane za su yi kallon kamar ai waɗannan ma enemies din mu ne ba kabilan mu ɗaya ba sauransu ba wannan kenan sannan na uku su kamar yadda yake ba masanin tsaro bane ni ba masanin tsaro bane ban kuma taba kalimin masanin tsaro ba ne bi shi yana da ilimin tsaro din abinda ake magana shine abinda yake a zahiri kake kallansa abinda kake gani a zahiri ni a matsayina na dan kasa abinda yasa na tsaya na jajirce akan abin Buhari ka shugabanci samu shugabancin kasar nan saboda a kawo karshen tsaro yayi magana zancen jirgin sama da aka kama da kudi a South Africa ni a wannan lokacin ni na jagoranci zanga-zanga a majalisar dinkin duniya a
can birnin Amurka shugaba Jonathan ya zo dan ya kare jawabin sa matsayinsa na shugaban kasa muka zo muna zanga-zangar ban mi yadda da maganar lalacewa tsaro a Najeriya ba kuma sai an binciki wannan jirgi sai an tabbatar da mi ake muna zargin waɗannan kudade da su ma ake taimakon mutanen Boko Haram tunda babu dalilin da gwamnati kamar ta kasa za ta dauki kudi a cikin jaka ta tafi da shi ta kasa sai makamai ba haka tsarin sai cinikin makamai ke ba kuma a wannan lokacin ina cikin wanda suka yi sa hannu muka tashi lauya suka tafi har kasar Hek inda suka kai karar gwamnatin Najeriya da su hafsoshin sojin Najeriya da jirgin da aka kama din so da aka kasancewar babu har nake yaka akan magana tsaro ba gwamnati nake yaka akan harkar tsaro
so da idan muka duba batun sha'anin tsaro na Najeriya wani lokacin shugaba Muhammadu Buhari in aka yi abuwa daiwa zai ce bai sani ba misali lokacin bari mu baka misali guda daya lokacin da aka cire mai shari'a Walter Onogen mataimakin shugaban kasa ya fito gaya mana cewar Buhari bai san an dakatar da shi ba dai kenan na biyu lokacin da gwamnatin jihar Neja a baya-bayan nan ya kawo ziyara a shugaban kasa shugaba ya ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki to wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaban Muhammadu Buhari bai sani ba a baya-bayan akwai wani makusa na kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun ga magarin mutane ba domin ya ce ya je Fadar Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da yake cikin labarin da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun ga magarin mutane bane a cikin gari haka misali kai ka daga cikin yan jaridan da suke taimaka shugaban Muhammadu Buhari dan gaje da sha'anin hulɗar zaro ne gaskiya magana
to a gaishe ku malamai sanunku da aiki to har yanzu muna da sauran batutuwa da dama a cikin wannan muhawara din wacce zamu kawo muku a mako na gaba wanda za su hada da batun ko Buhari ya san irin cece kuce da rashin jito da ke tsakanin shugabannin tsaro wato tsakanin komandojin sojojin kasa da na sama da na ruwa da ake cewa akwai a tsakanin su din kuma ina magana cewa Buhari yana samun jaridu na kansa wanda ba ainihin na gaskiya bane a koko magana da ta shafi mutane da ke zagaye da shi ha kuma za mu taɓo maganar bullar wasu 'yan ta'adda kan babura a Puntuwa da aka yi a kwanan baya sai kun ji mamako mai zuwa a madadin su baki namu ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington ku huta lafiya.
madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.